Ya albarkace ne da mai gidan da shi ma dan siyasa ne, ya gani ina da son jama'a, ina da kicin kasa nan shanin da za a taimaka wa jiha, ya mara min baya, ya nuna min hanyar siyasa, ya bani cikakken goyon baya.
Kallaban shirin ta wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Banda dorawa kan hiranmu da kallabinmu ta mako, wadda a yau ta bayyana irin gudunmuwa da ta bada a matakai daban-daban na haɗa kan mata da inganta rayuwarsu. Za mu kuma haska fitila kan yanayin rayuwar iyaye mata da suke renon ƴaƴa da tarbiyyantar da su su kaɗai. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To, kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu haska fitila kan yanayin rayuwar mata da ake bari da ƴaƴa, ko dai bisa dalilin rasuwar mazansu ko kuma mutuwa aure. Lamarin da sau da dama yake shafar rayuwar ƴaƴan, wani lokaci ma ya bar su da tabo iya rayuwarsu. Ga abin da bakin da muka gayyata a wannan zangon ke cewa.
Cikin zauren namu akwai Hajiya Rabi Mukhtar, Hajiya Sa'adatu Abdulmumini, Hajiya Salatu Umar da kuma Malama Amina Ahmad. Za mu magana ne akan ƙalubalen da mata suke fuskanta wurin renon ƴaƴa, musamman matan da aka mutu aka bar musu, ko aure ya rabu aka bar su da ƴaƴan, ko kuma aka samu matsalar talasurin namiji, a inda ake samun macen ta zama ita ce uwa da kuma makarbiya akan maganar ƴaƴa da renonsu. Hajiya Amina, bari mu fara da ke. Idan aka ce nauyi na tarbiya ya fada ga mace wacce aka bari da ƴaƴa, ko ta dalilin mutuwa, ko na mutuwar aure, ko kuma na kasawar miji ya ɗauki nauyin da Allah ya ɗora mishi, wani irin matsaloli mata suke fuskanta?
Gaskiya ƙalubalen da nake fuskanta a zamanin nan na taɓarɓarewar tarbiyya ga iyaye mata, wanda na ɗaya dai ko ya zama uba ne ya rasu ya bar ƴaƴan shi mace take roƙonsu, ko kuma a ce yau namiji ne wanda gare shi dai ana zaune zaman auren, amma kuma suna ya tara, saboda baya kula da ƴaƴan shi da tarbiyyarsu yadda ya kamata, sai dai ya bar wa mace tarbiyyar ƴaƴa gaba ki ɗaya. Ko kuma na uku a ce an rabu ne, an bar wa mace tarbiyyar ƴaƴa. To, gaskiya mata a zamanin nan muna samun ƙalubale da yawa a rayuwarmu a wannan ɓangaren. Matsala na farko shi ne kada wannan kalmar ƴar mace, ƴaƴan mata ake cewa, ko ƴaƴan mace ne, ya zamana yara suna samun wannan matsalar ma a rayuwarsu, ana ganin kamar ba su da tarbiyya mai kyau saboda mace ce ta riƙe su, ko kuma tarbiyyarsu kan mace. Saboda to, ko da a ce ma da auren, ai dama tarbiyya yana wurin mu mata. To, menene dan yau miji ya rabu da ke ƴaƴa na hannunki? Dama tarbiyyar dai ta kice ko? To, sai ki riƙa ta, ki ci gaba da yin ta yadda ya kamata.
Dai ki ba nauyin ya hau kanki bane a addinance da kuma
ka'ida ya bada. Ya riga ya koma hannunki.
To, amma ai a cikin yanda muke al'adun mu akwai magana ta dangantaka ta ƴan uwantaka, wanda za ki ga dangi suna iya daukan ɗawainiya. Shi na muka warware wannan al'adar tamu.
Gaskiya wannan al'adar dai yanzu kam ta ja baya da yau, saboda yanzu aka bar miki ƴaƴa kuma miji ya rasu ko ya kun rabu, wallahi dangin miji dai kan ba sa daukan ɗawainiyan nan.
Hajiya Rabi, kun ga jiya kun gaya, musamman bangaren abin da ya kama tattalin iyali da kuma daukan ɗawainiyan yara. Idan aka ce an mutu an bar wa mace ƴaƴa, ya kamata a ce bisa ka'ida kila dangi sun shigo ciki, dangi nata da dangin su uban ƴaƴan, da kuma kila ma al'umman cikin gari, wani hali ake ciki a halin yanzu?
Gaskiya ana halin mawuyacin hali, saboda in dai dan ma ka ce dangi su riƙa maka ɗa, to a gaskiya ka lalata tarbiyyar ma ƴaƴanka, saboda ba za ma su ɗauka ba. Za su ce ai to ma, sai ma a duba a ce to ma mai mai ya bar, ya ba wani abin arziki ne, bai da dukiya, bai da kuɗi, bai da mene, daman can ke uwa kin san yo shigo wata kwaranniya, wadda akwai ma ɗan da sunan shi kafi maraya da uban bai da amfani. bai san makarantar shi ba, bai san cin shi ba, bai shan shan shi ba, labar mu uwa wahala. Amma a rayuwar ma da ake ciki kishi, ka je kotu kotu da kike gani yanzu mafi matan da ake kaiwa kotu a kulle su sanadin ciyar da ƴaƴansu ne, ba su da yanda za su yi, uwa da uwa dai ta gari ba za ta bar ɗanta cikin wahala ba, da yunwa da yunwa ba, duk yanda za ta yi ta nema ta bashi, ya ci ta ci bashi, ta faɗa nan da kuma uban ma, ina yau aka ce an waye gari ba uba, sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Wato kina nufin ko da uban ma tana iya shiga duk wa'innan halan halayen ko kuma in ce matakin da duk za ta dauka ta ce da ƴaƴanta,
insha Allah
shi yana kwance,
uban ma yana kwance, shi uban ma ya zama shi ma ya zama miki wani marayan na dafa, saboda ke zaki ciyar da shi, in baki bashi ba ke ba mata bace
a kasar Hausa,
a kasar Hausa.
Wato shi ma dai tsarin nan da ake fitowa da shi na tallafin ayyukan hannu da ake koya wa mata sana'o'i da sauransu, wani abu ne wanda
yana taimakawa,
karfafa abin
insha Allah,
zai taimakawa mata
insha Allah, yana taimaka, saboda wallahi muna ganin mata muna zama da su a yi mutum, wata mata wallahi wani lokacin za ta waye gari ga ƴaƴa wasu sun kai biyar ba ta da abin da za ta ci ta sha, kuma ga da wannan bai da lafiya, wannan yana cikin wata ba ma labarin makaranta, makaranta ma bata taso ba, da za a ce a daina sa ma ƴaƴa tallama, gwamnati ta dinga dubawa dan Allah dan Annabi, mata a shiga cikin matsalan mata a taimaka musu, cewa masu kananan karfin nan dan Allah dan Annabi a taimaka musu, saboda wallahi akwai namijin da bai san darajar gidan shi ba, tunda akwai namijin da in ya tafi ma shi dai ya je yawon shi ya dawo ne, in ya dawo sai ya ce ke kanda in ƴaƴan nan sun zo su kulle gida, baka san ma me dan ka yake ciki ba, dan iska ne mai tarbiya ne, ba abin da ya dame su, ke dai uwa ke kika san tarbiyar ƴaƴan ki, ke kika san damuwar su, ke kika san me yake ciki, to shine rayuwar da muka dauko kenan, muka shigo wanda mai goya, saboda mace yanzu ita ce gida ma kwata kwata.
Malama Saratu, Hajiya Rabi ta ce mace ita ce gida, a inda kuma wa'ansu suke kukan cewa aka saka mata gidan wai ayan suna zama yar mace, to ya za ki iya bambanta shi wannan magana na Hajiya Rabi cewa mace ita ce gida, in ta gina shi gida ya ginu, in kuma ta saki gida ya rugu, da wa'anda kuma suke ganin idan ita ta tsaya kan gaba, ta tsaya tsayin daka wurin tarbiyyar ƴaƴan bayan uban ya saki, wai ƴaƴan sun zama ƴar mace,
to wannan magana tana da ma'anoni kala kala. Mace dama ita aka sani da gida, ita aka sani da tarbiyya, an ba mace ba gida, namiji ba zai taba iya kula da gidan nan ba, ko takalmin shi ne sai fa ya tambaye mace ina takalmin nan na, wa ina kika ganshi balle ga ƴaƴa. A dama abin sha'awa ne a ga mama mata da miji sun zauna sun kula da ƴaƴansu, wato in aka samu aka san haka, macen nan ita za ta tsaya ta kula da ƴaƴanta, ko ma haukaci ne lokacin da take fafutukan neman ma ƴaƴan nan nata, ba wanda zai ce ƴaƴan mace ne, ba wanda zai san laluran da take shiga har take samu musu abinci,
wato ba a tallafawa,
ba a tallafawa, saboda mai rumfan wannan cewa ana tare ana aure ana zama a gida ɗaya, amma muddin aka ce an samu matsala yau an rabu mata tare da mijin nan, sai kuma kiga an fara tsokacin cewa ai ƴaƴan mata ne, ai take rike ƴaƴa, ko a'a tana zaman kanta, to na rasa fahimta me ake so ta yi, ta watsar da ƴaƴan ne, a'a ko kuma ta runguma ƴaƴan da ta gurga ma dangin shi din ne, ko yaya ne ni ban sani ba, wanda yayi wahala ya dauki ciki, ta dauki ciki wata tara ta haifa ta haihu ta yi reno ta shayar da yaro, to ta ya za a yi a zo a ce wai ɗan mace ne, menene ɗan mace a ciki, dama ɗan wane ne, hikima ne na Ubangiji ya riga ya tsara ma kowa, namiji na da nashi fannin da zai kulawa da zai kula da ƴaƴa, haka ita ma mace Allah ya tsara mata nata ga ƙarfinta ga iya abin da za ta yi, to in namiji bai yi a irin wannan hali ba, ko a rabuwa ko a ya gaza ko kuma ko a ya fasa, akwai gazawa akwai fasawa,
kamar yaya
ya gaza kila shi kuɗin da yake samu bai isa ya kula da ƴaƴa, ya fasa kuma yana ji yana ganin bai gida manya ba,
to mugunta ce ko mene,
mugunta ce a irin nashi fannin, zai je can waje ya ta matan iska da sauran su, ya'yan shi ba da mai sabu ba, kamar yanda Hajiya Rabi ne tace zai ce da Allah in wani ya shigo a kullu kofa, bai san suna nan ko ba sa nan, so ina son malamai su fadakar dan Allah ma'anan ƴar mace ko aure za ta yi a ce ƴar mace ce, ina son in fahimtar da mutane akan wannan magana, yawanci za a mutu za a bar za a baki da yaya ba dangi idan zai zo da zai kai yake ce bari mu tallafa miki
mata kuna kokari yau ina ce da ku buldoza
mata na ba ku kuna buldoza na aikin gida idan kina ba ku mata gaskiya akwai damuwa mata na ba ku kuna buldoza na aikin gida idan kina ba ku mata gaskiya akwai damuwa mata na ba ku kuna buldoza na aikin gida
idan kuna da yadda mu makon da ya gabata muka karbi bakuncin tsoho ministan harkokin mata ɗaya daga cikin mata kalilan a Najeriya da suka rike mukaman mataimakin gwamna a yau kallabin tamu ta mako Pauline Talin ta bayyana irin gudunmuwar da ta bada ga ci gaban mata tun daga matakin karamar hukuma a jihar ta Plateau waka aka ce a baki mai ita ta fi dadi ga kallabin mu ta mako
na kuma taimakawa mata na hada kan mata ni ne na farko kuma a jihar Plateau da na kafa kungiyar National Council of Women Societies Local Government Branch a Shandam daga Shandam ne matan gwamna da ta zo ta inaugurating committee din nan a 1996
matan ruwa na gwamna
matan gwamna wato late Aliyu Kama ta rasu yau ita ta zo a Shandam da ta inaugurating ta kira duk sauran jihar da babbar murya cewa su koya abinda na yi a Shandam na taimakon wayar da kan mata da haɗin kan mata domin taimakon tattalin ƙasa da cin gaban ƙasa to bayan wannan na kafa ƙungiyar NCWS kafin beta life a 1986 yes
to NCWS ke kika fara shi kenan a jihar Plateau
a local government ina dama muna da shi a district level amma babu at local government branch ni na fara kafawa a Shandam local government daga Shandam ne aka sa sauran local government su ma suka kafa nasu to yanzu kowane local government tana da branch har ward level domin wayar da kan mata a hanyar da za su taimaka don tattalin ƙasa to zan ce a takaice wannan kungiyar da na kafa na mata na wayar da kan mata shi ya kawo budin hanyar siyasa na nayi kawai don kishin kasa ba wani niyya amma da better life ta zo conditions da aka tsara cewa a nemi contact lady da za ta coordinate wannan kungiyar Better Life a local government na yayi folin exactly da abin da nake yi sai chairman na local government ya kira ni yace a kina da labarin za a kafa wannan kungiyar Better Life ne nake ai na san samu labari wai to ai ga conditions da ita matan shugaban kasa late Maryam Marigaye Maryam Babangida ta yi lissafa shi ne daidai nake yi cewa wayar da kan mata domin hanyar da za a taimaka wa mata su nuna goyon bayansu a hanyar da ƙasa za ta samu cin gaba ya su je makaranta ya su zama masu tarbiyya ya su abubuwa daidai kasuwanci kuma a yi shi duk abin da mace za ta yi ta samu ƙaruwa na kasuwanci domin cin gaban iyali to daga nan aka tura sunana kuma cewa state government su tabbatar an zaɓi cewa gabanin mata a kowane local government a turo sunansu domin su zama coordinators na Better Life nan kuma sunana ya bullo Maryam Babangida Allah ji kanki ta gaishe mu zuwa Lagos mun je mu yi taruwa mun dawo an sake kiran mu Abuja an zo ayin lunch duk meetings komai dai na tafiya mun samu wayar wan mata anan ai an organizing wani babban trade fair na matan karkara a 1988 an tura MT nata wanda suka zaga da za su ga maka cewa za su zo ba. Aka zo wurin aka zaga ƙauyuka aka bincika ayyukan da muke yi
masu sa ido
sun zo aka yi sa lokacin manyan mata ne daga Lagos su late Simi Johnson late Mrs. Emily Emokwadi national president namu na NCWS duka suna cikin team na North Central sun zaga masu sa ido suka bincika ayyukan da na yi suka samu report suka mata suka bada shaida kan abubuwan da nake domin na fita daga safe hatsari ina zaga ƙauyuka aka kai report aka koma da report a Lagos mun je trade fair sai ga sunana ya fito ni ne na farko a North Central da na samu national award don tattalin taimakawa matan karkara waye da kansu domin hanyar da za a taimakawa mata da shugaban kasa to muna kan wannan akai lifting ban on politics
akai wannan ma zan ce miki duk waɗannan abubuwan ne suka saki kika shiga siyasa haka
kuma Allah ya albarkace ni da mai gidan da shi ma dan siyasa ne ya gani ina da son jama'a ina da kicin kasa na shanin da za a taimaka wa jiha ya mara min baya ya nuna min hanyar siyasa ya bani cikakken goyon baya to cikakken goyon bayan da ya bayar din nan domin jama'a sun ce dole sai na tsaya zabe aka sa mishi wuta ya yadda domin da bai yadda ba bai da zan tsaya na tsaya zabe kafin tsaya zaben kin san ita Maryam Babangida Allah ya ji kanki ta tabbatar an sa mata kansiloli a duk 774 local governments to nan kuma don ayyukan da nayi da suka gani mai ya cancanta ni ne aka sa memba na local government ni shanda na yi councillor daga 1986 zuwa 87 under late Chris Ali General Chris Ali to shine da kantoman mu bayan da aka yi reshuffle in military administration an kawo Onoja an sauke duk councillors amma dan na zama zakara aikin da nayi ya zama daban an sake ameta ni report din local government na ministry for local government ta nuna cewa na yi aiki na kwarai an sake an dawo da ni yace kadai aka dawo da ni councillor so biyu so na yi councillor so biyu da kantomomi biyu
kin yi local government chairperson
na a local government
a karkashin kantomomi
a karkashin chairman din namiji ne amma ni da maza uku mu members ne na committee ana kira local government management committee to nayi so biyu bayan da aka gama a 1993 sai aka lifting ban on politics yan siyasa su tsaya zabe aka ce to daidai lokaci yayi don aikin da nayi na councillor so biyu mai kyau dole ne ake so tsaya chairman mai gida yana so yake ina late Solomon Lariyarsa ake miki magana road transport workers ne kungiyoyin mata ne matasa ne an nace cewa dole kai mai gida yadda ya sa albarka na je na karbi form wanda a SDP na sai a zabi chairman na local government to wato wannan zabin kaman an ce an gama campaign din kaman campaign din gwamna ne kowa da kowa masu filling stations maza da mata kowa wannan zai kawo mota ya donate na campaign mai wannan filling station zai ce domin kyakkyawan aikin da nake yi duk ranar da za a fita a zagar campaign a zo a sha mai
kyauta
lokacin Najeriya na cikin Najeriya ba siyasan addini ba siyasan kabilanci komi muna yi tare muka yi dare biyu kafin zabe mun dawo daga ƙauye wajen karfe 10 na dare sai ga news ayyuku da ya kawo abacha masha ku ya zo an ruce
duk zaben
da za a yi an announce military administrators jama'a na uka kamar ni ko na taudro to dama kafin mun fita mun zaka kauyuka zamu bar mata wajen 15 zuwa 20 da za su tsaya su yi girki a gida kafin mu dawo motoci wajen 30 a campaign train din an muka dawo sai a ci abinci a sha ruwa a yi addu'a a yi sallama a tafi gobe da safe a dawo kuma mu tashi to muna nan da aka ji cewa ayyuku mutane sai kuka na ce ma mai gadi ya kulle gate muna da babban
kamfani
na roƙe su na ce a yi addu'a in wannan kudin shi ne mafi alheri na zaman lafiya mai na'am da shi amma ba na son wani ya taɗa hankalin shi dole kowa zai tsaya ya ce shi a kafin ya tafi akai addu'a muka yi magana na kwantar da hankalin mutane hankalin kowa ya tashi yadda aka yi kuke na zaɓe bai yiwu ba.
Nan kuma za mu yi sallama da Kallabi Paulin Talin tsohon ministan ma'aikatar harkokin mata kuma tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Plateau daga cikin jerin makamai da ta rike a Najeriya. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin inda za mu karɓi bakuncin macen farko da aka zaɓa a matsayin shugaban ƙaramar hukuma a jihar Borno. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.